بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kabar da muka saba muna da a cikin suratul Taha, sura mai albarka. Da mu ci gaba da karatun mu na Al-Qur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma mai martaba sarkin nan ba. Wannan nan har yanzu a cikin kissar Fir'auna, wato kenan da Annabi Musa alayhi salatu wassalam da Annabi Haruna da uwansa. Muna ga yanda wato kenan Allah ya tura shi ya je fadar Fir'auna, yayi bayani cewa Allah ne ya turo shi. Aka tambaye shi waye Ubangiji, sai faɗi matsayin Ubangiji, ya kuma nuna kaɗan daga cikin wato kenan rububiyarsa da ke cewa shi ne wanda ya sanya muku ƙasa a shimfiɗe, ya tsaga muku hanyoyi, ya saukar da ruwan sama, ya tutar muku da dukkan tsanani, ya ba ku izini ku ci ku sha daga ni'imomin Allah maɗaukakin sarki. Sannan daga ƙarshe in kun gama rayuwarku kuma zuwa gare shi za ku koma, kuma cikin ƙasar za a mai da ku, sannan a sake ta da ku. Sai Allah madaukakin sarki ya ce gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim, walaqad haqiqa araynahu ayatina, mun nuna masa wato kenan ayoyin mu kulliha gaba dayanta a shi Fir'auna. Ayoyin Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki ya nuna masa ita gaba dayanta. Mun yi bayani cewa ayoyin Allah kala uku ne, ko akwai ayatul lahi al-kauniyya, akwai ayatul lahi al-ijaziyya, akwai kuma ayatul lahi al-kitabiyya ko kuma al-ahkamiyya. Wannan shine wanda suke nuna samai da kasai da rana da wata da dabbobi da tsiri da komai da komai. Wannan ayatul lahi al-kauniyya, Allah ya halice su, ya tsara su, wato kenan kaman yanda ya ga dama. Sannan ayatul lahi al-ijaziyya ita ayoyin Allah da suke nuna mu'jiza da Allah ya baiwa annabi daga cikin annabawansa, don ya tabbatar da cewa wa mutane cewa abin da yake tafi da shi gaskiya ne, kuma daga Allah madaukakin sarki ne. Sannan ayatul lahi al-ahkamiyya, ko kuma ana kiransu ayatul lahi al-kitabiyya, su ne ayoyin da suke rubuce a cikin littafi. Yanzu wannan ayoyin Al-Qur'ani ne sai mu ce yana dauke da aya kaza, wannan sura tana dauke da ayoyi kaza, wannan nau'i ne na ayoyi. Mu'jizan da Allah yake bayarwa annabawa nau'i ne na ayoyi. Sannan halittun da Allah ya samu da ƙasa kuma da duk tsarin da yake cikin sa shi ma nau'i ne na aya. To amma annan Allah cewa ya araynahu ayatina kulliha, mun nuna ma kullaha, sorry, mun nuna masa ayoyin mu duk gaba ɗayan su. To sai malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi a nan, wato kenan nau'i na tsayakken da muka yi magana, ayatul lahi al-ijaziyya shi ne ake nufi. Ayoyin Allah madaukakin sarki na mu'jiza, ba ayatul lahi kitabiyya ba, ba kuma ayatul lahi al-kauniyya ba, a'a, ta ijaz din aka nuna masa. Wannan kuma suna aka ce ayoyi guda tara da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi Musa. Na farko akwai sanda, wanda in ya jefa shi zai zama maciji, in ya dauki kayansa zai dawo kamar abin. Na biyu akwai hannunsa, da in ya saka a cikin rigarsa ya fitar zai zama kamar toshilin, yana haske mutane. Akwai kuma wato kenan ruwan jini da aka ba wa mutanensa, akwai kwarkwata, akwai kwaɗi da sauran waɗannan guda tara tisi ayati. To ayoyi guda tara a nan da Allah ya ce walaqad araynahu ayatina, hakika tabbas mun nuna masa ayoyinmu kullaha, dukkan ta gaba ɗayanta ya ganta, to guda tara take ne, wallahu ta'ala ala. Amma abin mamaki shi ne fakazzaba, Fir'auna sai ya karyata. Ya kamata ya ce aya ɗaya tal ta ishe shi ya san cewa akwai Allah, amma bai yadda ba. Ballantana aka nuna masa ɗaya bayan ɗaya har guda tara, kuma daban-daban a lokuta daban-daban. To kaga wannan ya kai gaya amma duk da haka fa kazzaba sai ya karyata ma'anan kazzaba shine yake yadda bai yadda da abin da aka faɗa ba ko ko da bai ce ƙarya gage yi ba amma bai yadda ba ai daidai yake da ya karyata ko wa a baye ki wato kenan fofo ya kunnan urshin to saboda haka kaga hujja mai karfi ta tabbata akan sa kenan to muje
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى
الله ما دوك كين سلكي را بامو لابار سي يجي غبر تشيوا قال سيف فرعون يجي أجئتنا ينزو كازو مانا ني يا موسى يا كاي النبي موسى لتخرجنا دنك فتد دمو من أرضنا دك كسر بسحرك واتو كيرن سحرنك abinda kake so ka zo ka mana kenan ka fitar da mu daga kasar mu balagar da take cikin wannan ayar shine su mutanen Misra akwai kogi da Allah ya rufe sarki ya gudanar da shi daga kasar su ya fice har ya shiga Sudan har ya tafi can wajen Najin Tanzania wannan ana kiransa kogin Nil kogin Nil aka ce anilu hayati Misra kogin Nil shine rayuwar Misra don kamar Saudi Arabia ne ba su cika samun ruwan sama mai tsanani ba amma shi Nil yana da auqatul faidal da auqatul inhisar lokutan da yake zuwa yana kadaukawa kamar diya anan akwai lokacin da take kawo ruwa akwai lokacin da take janyewa to shi Nil yakan cika ya ambaliya yakan kuma janye baya duk da cewa shi ba a rasa shi gaba daya kogi ne wanda yake mai tsayuwa to amma rayuwar mutanen Misra kafta damfara a gindin wannan kogin zaka ga bakin sa nan duka tunda can nan ne inda rayuwar su take saboda haka anan suke shuka kafin ruwa ya zo za su shuka wanda in ya zo ya mamaya yana tafiya sai su girbe ko kuma in ya girbi ya da ya tafi sake cultivating gurin su shuka shi su yi bina so har ma aka ce mutanen Misra sun zama a wutan lokacin malalata ta yadda kawai su jiran Nilu suke yi su shuka su jira ko da ba zai zo ba sai bayan shekara za su jira za su yi wani abu ba amma in ya zo shi ya ja ya ci ya tafi a busa to zai kawo musu alkhairi da yawa ta hanyar nomansu zai kawo musu alkhairi da yawa ta hanyar abubuwan da suke cikin wato kenan shi kogin don haka suke zugata sai Misrana Misrana ardul karam niluha ma'uha faidun ni'am saboda ni'imomin Allah da yake abin da su yake ba su a dalilin wannan kogin wato kenan Nil din suka ce wai idan kace a karin magana irin ta mutanen Misra in kace ba Misra wallahi za mu daga ka a kasar Misra a mai da kai wani guri na kwana biyu to ransa zai baci sai ce ba na san irin wannan wasa saboda baya san ya bar jikin Nil daga rayuwarsu da arzikinsu da komai da ni'imar su a jike yake don haka idan balarabin Misra baya son ya bar Misra na koda na kwana biyu to ina ga a ce ya bar kasar gaba daya yanzu wannan damar ita ce Fir'auna ya yi amfani da ita don ya harzukar da mutanen Misra su taya shi ya yaki annabi Musa okay ajitana litukhrijna min ardina ka zo ka fitar da mu a kasar mu ne balarabi baya son barin gindin Nil yanzu ka zo zaka fitar da shi yanzu abin da aka yada wa mutane shi ne cewa Musa da dan uwansa Haruna sun zo su dalilin da su kori mutane to yanzu muka bar Nil ina jikin Nil ko jikin Nil ina za mu shiga kuma a duniyar Allah nan kaga wato kenan ya zo ya tona Musa sirri ne don haka an yi amfani da wannan damar a harzuka mutanen Nil a duniyar nan babu abin da zaka harzuka mutum sama da ka nuna masa cewa hanyar rayuwarsa za a raba shi da ita dan kasuwa kace za a tashe shi a dumfarsa alhali ya san kullun yana samun alheri a mutum ba za ku daidaita da shi ba ko kace zaka raba shi da shagonsa ba za ku rabu da shi manomi kace zaka raba shi da gonarsa alhali kuma anan ya dogara to zaka rabu da shi yasa koda kungiyoyi na addini kullura in suna son su kama mutum za su yi kokari su involvement dinsa ta hanyar kudi once ya rike kudi ko ya ga ya samu daraja da daukaka to ba zai bar wannan abu ba ko da kuskure akai shi yasa kungiyoyin da za ka yi mamaki gashi barna suke karantarwa amma mutane sun wanda suke bari shugabannin suna samun wato kenan arziki ta wannan da aka ba biyan da za a aikata wannan wallahi ku zanna lafiyar su to an samu yanzu ne sa da America ta tashi tana neman goyen baya me tace ana kisan kyashi a kristoci a Nigeria yanzu me za ta yi amfani ta harzuka kristoci cewa za ta taya su yakan masu musu kyashi kisan kyashi to so da kan zaka ga za a kare musu rayuwar su za a ba su kudi za a kashe musu abokan gaban su don haka dole kristo zai ce shi yanzu da shi ake yi yanzu tactics ne technique ne wato kenan na harzuka mutane to the same wannan formula din Fir'aun ya apply tun a wancan lokacin okay yanzu Musa ka zo ne ka fitar da mu a garin mu da tukurja min ardina ka fitar da mu wato kenan a kasar mu jama'ar Misr za su yarda da wannan yanzu in ba su yarda ba za su yaki Musa idan suka yaki Musa za su rushe allantakar Ubangiji Musa shi kuma a tabbatar masa da tasa ne allantaka din don haka ma dan ya dada wawu ta sai ce bi sihirka da sihirinka sihirka tawada duk wanda ma ya fahimci cewa kai abinda ba haka bane Musa nan gaskiya ke wada sai a sihiri ya kama shi sihiri ya kama shi kullure da ake juye abubuwa saboda haka Shehu Usman ya rubuta littafi mai suna Hissin al-Afham min Jewish al-Afham saboda haka juye tunanin mutane akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokaci zai zo da za a mai da bid'a ta zama ita ce sunna sunna kuma ta goma bid'a duk abin da ake sa ce fuka yana son annabi ne kai da baka so wannan to baka kaunar annabi kai da kake cewa a zo a bi karantarwar Allah a zo a bi karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi kai ne baka son annabi ba dai kai saboda wata bid'a da ake so a rawaja ta kai ko baka ce bai sunna bace to saboda haka ana amfani da wannan tattaunawa a juye tunani ashe daga gurin Fir'aun aka dauko wannan tun daga shi ai apply dinta akan annabi Musa alaihi salatu wasalam aji itana litukrajana min ardina bi sihirika yanzu da sihirinka zaka zo wato kinan ka fitar da mu a cikin kasar mu to yanzu ba Fir'aun ne zai aikin ba Fir'aun zai koma gefe ya jira mutanen Misra su za su yaki annabi Musa haka ne dai daga cikin yanzu tactics din da Yahudawa suke so su apply akan mu kenan yanzu da Iran kasar Shi'a da kasashen sunna kuma yanzu yaki za a yi Iran za ta yaki kasashen sunna sunna kuma za su ce ba za mu yadda ba za su yaki Iran to idan an yi haka kuma yanzu Yahudawa kuma za su koma gefe yanzu a zai yaki wani musulmi su yaki junansu su kar junansu Shi'a ta ta yaki sunna sunna za ta yaki Shi'a that run at long run who is going to gain idan sun janye gefe sun yi sahabi sun bar musulmi suna fada gare su sun bar mana aikin da ya kamata a ce sun yi wa kansu da zuma muke da kanmu kuma mun gane ko ba mu gane ba hakan nan ne okay yanzu ko shi an zarku lalata to bari shi a taike ku okay yanzu ko Iran za ku lalata to bari Iran ta yake ku shike da sun ku goma wato kenan at long run za su yi insihabi sun je ne ku shikenan to wane ne zai ci nasara kenan za su bar ku a junan hukunta ta yi irin wannan to Allah madaukakin sarki ya sauwaka to muje ma
falanati annaka bi sihrin mithli faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwe
to dan fir'auna ya karfafa gwiwa a mutanansa wajen su yaki annabi Musa amma kuma in sun yaki annabi Musa yanzu shi ne zai dauki wato kenan layin share tunda Allah takasa za a kiyaye masa zai ce ba annabi Musa falanati annaka bi sihirin mislihi wallahi zamu zo maka da sihiri kwatan kwacin irin naka kenan yana da tabbatar ma mutane cewa sihiri yake kuma inda sihiri na mu mun iya wallahi zamu zo maka da sihiri misalin irin wannan sihirin da ka zo da shi don haka kawai karfafa gwiwarsa bai ya kamata mu zo da sihiri nasa mu rushe shi once for and for all a gama da shi haka mutane muka suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam za su zo su rusa madina suka raba goran gayya kasosu a kasashe laraba kabila suka tafo randa suka tafo yakin ahzab dan shi sa Allah ya kira yakin ahzab ahzab shine kungiyoyi go wannan hizbu da wancan hizbu da wancan hizbu aka yi gayya sosai a zo sai an tada Madina gaba daya a gama da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali balantana kuma sauran mutane ai kaje kawai a tada shi gaba daya to wannan abin da suka ce za su yi maki na tiyanna ga sihirin misri dan haka ma dan a kure ka faj'al bainana wa bainaka maw'idan tsakanin mu da mu da kai muna son a sa alƙawari irin ka isa ya san yana da shahararrun masihirta inda sihirin ne yana da don haka yana da su don haka ka sa alƙawari tsakanin mu da ku da kai da kai a samu maw'id shine wani alƙawari la nukulufuhu nahnu mu mun yi alƙawari ba za mu saba wannan alƙawarin ba wala anta kuma kai ma ka tabbatar baka saba alƙawari ba mu zo mu taru da mu da kai makanan suwa a guri wanda yake wato kenan a fili wanda ba komai a ciki makanan suwa suka ce makanin kalin alin nasi kalin alil ashiya kalin alil ashjari wal abniya gurin da babu gini babu shoyi ba komai zai falfalin fili ne kawai shine ma'anar makanin suwa wasu kuma suka ce a makanin suwa ai makan sawiyan bainana wa bainaka guri ne wanda yake wato kenan zamu sa zama mu da kai mai rishin wani agreement cewa kai ka yarda a guri kaza mu ma mun yarda saboda security ka dan mai yiwa annabi Musa ba zai so Aisha a cikin fadar Fir'auna ba saboda bai da security dan hayar jama'ar mutane wannan hayatun jama'a biyu suka taru shiga shi sai dan uwansa Haruna ba zai zama yana da security ba in kuma aka tafi can wani guri daban bai ya shiga Fir'auna in an fitar da shi daga comfort zone dinsa ba zai zama yana da security ba amma mu samu wani guri sawiyan bainana wa bainaka kai ka tafi mu mu tafi sai a hadu a guri wanda yake wato kenan sakiya to wannan abin da yake wata a ce wato kenan an sa mana kenan bainana wa bainaka mun bai ci wannan to mu ji
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
أبدا ما لم يسوق كذا أبدا زي فارو. أنا بكتا أبو وغداو. نبركم يفعلن دشي. نبي يقول لذا أفعلن دشي. نأكل لوك كذا لذا أفعلن دشي. تويزو أنت ذا أي مقابلة. مقابلة نع سوى مسيين تا. دموسى عليه الصلاة والسلام قد أنقون سهرنا أيه بدأ. Da masu sihirin Fir'auna a daya gefen yanzu an samu mai farar da wannan hadin radi kenan wannan sun yi ittifaki a makanan suwa yau makanan sawiyan bainana wa bainaka na biyu wato kenan a inda za a farar din ko an samu mutanen inda za a farar din shi yanzu Fir'auna sai ya haddadi ya faɗi inda za a yi mu samu gurin da mu yi da kai ka yarda yanzu ai dai shi ne fada yanzu na uku to lokacin da za a yi yanzu shi kuma Musa alaihi salatu wasallam sai ya zama shi ma ya gaggawa sai ya ce me mai idu kuma yawan zina ka karanta shi mai idu kuma yawan zina to yanzu ranar da za a faɗi zaba ranar sallah an daidaita guri an samu mutanen da za su yi Fir'auna ya suggestin guri Musa alayhi salatu wasallam ya suggest lokaci da za a yi haka ne sai ya ce yawmuz zina yawmuz zina din nan a tarihin Misra ita ce babban yawmuz zina su ranar da ruwan Misra yake ambaliya idan ya koro duk wanda ya je jama'are ko kwarin bulkaciwar nan gadar bulkaciwar nan gadar alamari lokacin da ruwa yake haukarsa zai fahimci cewa ana taruwa ana walwala a gurin ko jama'are wannan gadar ta su za ka ga yadda ake taruwa in ruwa ya zo to wannan kaɗan ne da mutanen da suke mora a wannan wurin in ka haɗa shi da jama'ar ƙasar amma ruwan Misra du jama'ar Misra sun dogara a kansa don haka ran da yake ambaliya sannan du aka fito gaba ɗaya Musa alaihi salatu wasallam sai ya zaɓi wannan wurin mau'idukum yawmuz zina inda muka alƙawari da mu da ku ranar da za a yi wato kenan wannan adab ranar da kowa zai fito ya ga ambaliyar ruwa mun bai ci wannan amma me yasa Musa alaihi salatu wasallam ya zabi wannan ranar malamai suka ce saboda tsananin yaddarsa da Allah ba zai kunyata da shi ba yana da fika confidence sosai cewa Allah ba zai kunyata da shi ba shine number 1 na biyu kuma idan du jama'a ta taru Fir'auna ya sha kunya to da'awarsa ta ci nasara da'awarsa ta ci nasara ka gani idan muka karanta a cikin suratul buruj ko wama naqamu minhu illa an yu'minu billahi al-azizil hamid ko alladhi lahu mulku samawati wal ardi ko ayati innal ladina fatal mu'minina wal mu'minati wannan fatal mu'minina wal mu'minati sun malaka to mutana ai mutane suke tona rami suka tona suke jefa mu'minai a ciki ko suke kashe mu'minai in mutun ya bi kissa wannan rabbul gulam din ko amma shi yaran da ya tashi ce ma sarkin yayi innaka lasta bi qatili hatta taf'al ma amuraka bihi ba za ka taba iya kashe ni sai ka aikata abinda na umurce ka da shi sai ce menene wa ma za ka menene za ka fada sai ce tahshurun nasa ka tare mutane me yasa zai ce tare mutane yana da confidence a kanin sa ubangijin sa sai ce ka tare mutane wannan bakan nawa ka sunce tsirkiyar ka daure haruna ka bankare ni a jikin ice ka dauki kibiya a cikin kwarina ka saka ka harba ka harbe ni to zan mutu in kai haka zan mutu sai ga a lokacin shi tunda ya lura yaron yana karya masa alkadari bari a kashe shi kawai in an kashe shi shikenan shi ya huta ashe ta yaron ya sa masa target ne bai sani ba tunda na farko ya ce shi Allah ne to nabi yanzu ga yaro ya bada umurni Allah yana yi anya Allah gaske ne ya faɗi magana yace in dai ni kake zo ka kashe ga yanda zaka yi kuma sai ya biyayya ya zama Allah gaske da yake nan nabi kuma sai ga Allah ya zo yana aiki da kansa maimakon yace in ba dawa ne ba za su karni ba kuma wai sai dai in kai da kanka sai ga shi ya gurfane yana haka wai zai kashe wani Allah zai yaki eh nan ma an dade zubar da kiman sa sai yace kuma in zaka harba sai ka ce bismillahir rabbil gulam da sunan Allah ubangijin yaro sai ya kashe shi da sunan Allah ubangijin yaro okay wato kenan in ba da sunan ubangijin yaro ba abu bai yayuwa a sai mutane suka ce a ba shi kenan haka ne ai aka zaka zabi shi aka ce masa ara'aita ma kunta tahzaru qad wallahi nazala bika hazaru qad amana an-nasu ranka da dai ba an koma gida kenan kana ga abin da yake faruwa abin da muke gudun fa ya faru wallahi me ya faru ai mutane duk sun imani kowa mai koma gida sai ce kai amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil to irin wannan wani lokaci yana da muhimmanci sosai Dr. Zakir Naik idan yayi tunanin wani matsala tsakanin sa da kiristoci sai ce a tara duk tara mutane wallahi a hall daya ana tara mutum sun fi 10,000 sai an nemi wanda aka fi gadara da shi a cikin fastocin duniya ko rabaran fasa Zakir Naik ya zo ya daga shi ya lika shi da kasa sai ka ga wato kenan take waɗansu sun musulunta take waɗansu kuma sun shiga nazari da bincike yanzu me yasa aka ce musulunci yana yaduwa a America sosai da kuma Turai har ma wasu suna cewa musulunci zai mamaye America ko taki ko taso saboda babu rana da za ta fadi ta fito ta fadi baka samu wani mutum ba America ya musulunta ba ko a kurkuku ko a waje ko a kurkuku ko a waje haka ba kuma cikin kasashen Turai kuma asalin indigenous to saboda irin wannan da'awar da su Zakir Naik suka yi ya tarwatsa kun ayo din nan wallahi na ga wani clip da aka kiro cewa wannan papa uba din nan coci ne guda a kasar Turai a kasar France mutanen sun yi ittifaki za su sai da cocin saboda ba kowa da yake zuwa coci dan ma mata da suka rage suna zuwa kuma sun dena wallahi kuma sun dena saboda ka sun ce sun daga shi har sun faɗi price wanda yake so kuma kwanakin baya a England din musulmi sun sai wani church kuma sun bai da shi masallaci kuma a Nigeria nan na gani kwanan nan waɗansu sun zo suna rushe church din da kansu da diga ka san dan Nigeria su wancan sayarwa sa sai su karbi kudin su take wallahi in Nigeria na gani da diga suna rushewa church din rushe shi suke da kansu suka rushe church din me yake faruwa sakamakon da'awar su Zakir Naik ko kuma tun daga kan Ahmad Didar Allah ya masa rahama to duka irin waɗannan suna nuni cewa wato kenan in an zo an taru public aka kunyata makaryaci to yakan wato kenan yada addinin musulunci don haka shi sa Musa alayhi salatu wasallam yace a zabi ranan sallah mau'idukum yawmu zina wa an yufsharu nasu duhan kuma a tara mutane wato kenan lokacin walaha lokacin hansi kenan a tara mutane saboda ya lura cewa na farko da yalin da yasa zabi lokacin hansi ya lura cewa shine lokacin da jama'a suka fita ruwa ɗaya kenan na biyu kuma da rana ne za a yi shi akan idan kowa biyu kenan na uku kuma mutane za su taru su taran nan za a watsa labarin abin da ya faru wanda ma bai samu zuwa ba aran nan labarin zai same shi to saboda haka shi yasa sai ya zabi wannan lokacin yace a hakan nan za a yi don mu je malam
fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ate
Allah bana ku gida yace fatawalla fir'aun sannan sai fir'aun wato gine ya juye baya Musa alayhi salatu wassalam ta kai Musa shi da dan uwansa Harun shi kuma ya juya ba shi ma tafiyar kansa amma da ya tafi me aikin da yi fa jama'a kaido sannan sai ya ta da duk wata mukidarsa in an ce kaido me ake nufi mu Hausa mu ce makirci ko ya kullu makircinsa ya gama kullu makircinsa ya tara duk makirce-makircen da za a yi an tsara plot da za a yi against Annabi Musa alayhi salatu wassalam to amma me yasa kaidi me yasa kaidi me yasa ba za a kawo hujja da hujja mai karfi ba sai an hada da kaidi babu hujja babu hujja karin bayani akan wai Allah malamai suka je duk inda kaga mutum yana kaidi yana makirci yana kulla makirci to alama ce ta rauni domin in yana da karfi fito a garda gar to wannan alama ce ta karfi yanzu Musa da yace a taru alama ce ta karfi su kuma suka koma a gefe su suna shirye makirci to alama ce ta rauni alama ce ta rauni kun ga da ana yaki takobi da takobi jarumi da jarumi gaba da gaba yahudawan da Allah yake cewa wala tajannahu arasnasu ala hayatin sun fi kowa san rayuwar duniya su ne fa suka koma da daga kibiya sai takobi koma shi yar da garre in kibiyan ne ma kana kallo na zan harbe ka ko kuma ina kallon ka zan harbe in takobi ma shi ne haka su suka koma saboda ba sa son su fito yaki suka dinga tunani suka dinga wa wasa kokolo sai da suka kirkiro bindiga kana daga nesa dau sai su harbe ka yanzu su ba za su je ba aka ga cikin baki da su ko to da bindiga ta zama rampant sai suka koma suka kirkiro bom su zo su dalla su gudu amma ba za su yadda ai gaba da gaba ba ko ba gaba yanzu sun kirkiro abin da za a jefa daga wata kasa ya tafi wata kasa yanzu kuma mutane sun fara daukan wannan din sadaka yanzu shi ma ba alternative bane sai kuma su kirkiro wani mugari saboda ka dai yanda kaga an ce makida kai makirci to akwai karancin fawa akwai rawa da kinan rani ah me yasa da Allah wadda kuke sai kace amata inna kai da kunna azimu ko makircin ku yana da girman gaske yana da girman gaske sai malamai suka ce kenan ta ɗaya gefen kuma raunin ku yana da girman gaske saboda har abada namiji shine namiji mace kuma ita ce mace saboda karancin karfin su da yanda za su yi confronting din maza shi yasa suke makirci don da fili ba su yi ba saboda duk inda kaga makirci yayi yawa to akwai rauni wato kenan a wannan gurin dan haka sai abinan a lallaba ayi wayo ayi mai dan a ci nasara to yanzu wannan alama ce ta fir'auna yana da rauni bayan ya gama shirye makirce makirce sun ma'ata sannan sai ya zo gurin ma'ana ya ata din nan ya zo da shi da jama'arsa to idan ko ya zo in dai fir'auna zai cika alkawari to fa mi babu musu mi babu aula Musa alayhi salatu wasallam dan uwansa su cika alkawari tunda an ce fir'auna ya zo ya cika alkawari ba sai an ce mana Musa ma ya zo cika alkawari ba dan Musa ya fi fir'auna cika alkawari to mu je
qala lahum musa waylakum la taftaru ala allahi kadiban fa yashatakum bi azab wa qad khaba man iftari
wannan shine abin da malamai suke kira istighlalul furs season of opportunities duk lokacin da ka samu wata dama maza maza kai amfani da ita kafin ta kubuce ko idan habbat riyahu ka faktanimha fa inna li kulli qatifatin hubut ko wai opportunity me jibala ya ce al fursatu la tashrifu al hayati illa barra chance da yake zuwa ko opportunity once lost can never be regained yanzu sun taru za a yi yanzu Musa alayhi salatu wasalam damuwarsa shi ne ya kure fir'auna ko kuma mutanen fir'auna su shirya to yanzu shi ne wannan damuwarsa yawwa ba damuwarsa ya kure shi ya kunyata shi ba a'a damuwarsa mutane su fahimci addinin musulunci don haka kafin a yi wannan
tunda ya samu dama sai fara da wa'azi. Kun gani? Yusuf alayhi salatu wassalam lokacin da aka sace a cikin kurkuku. Da mutane suka zo suka masa tambaya. Ko? Daya ga dan uwa mun ganka mutumin kirki ne, gashi ga mafarki na, ni na ga inni araka za wani mace wa qalal akaru inni akaza shi ba suka bude. Da mu suka ce fassara musu ko? Nabi na bi tawili inna la naraka min al-muhsinina. To sai ce musu fassara mafarkin ku kaza kaza ne. Sai da ya samu dama ya fara musu wani. La ya'tikum ta'am turzakanihi illa nabatukum bi ta'wili qabla an ya'tikum. Zalikuma minna al-lamari rabbi ce ba aikin kaina bane. Duk abin da yazo a gidan nan zan ga muku labarin sa. Babu abinci da zan sace muku yau miyar ganye za a kawo mana. Gobe ce musu miyar yakwa. Yau miyar zogale. Gujibin ce musu miyar kuka za a kawo. Yau za a kawo mana miyar romo. Gata ce da ya ji gada ba za a kawo. To duka abin da za a kawo sai ya fada. Sai kuma su ga haka ne. To shi yasa ma suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din ko? So sai ya ce musu kun san ni mutumin kirki ne ko? Eh. To kar ku ce ni mutumin kirki, kirkin ba aguna bane. Zalikuma mimma allamani rabbi. Don haka bai nuna kansa shine mai darajar ba. Allah ne. Sannan sai ya dinga musu wa'azi, ya dinga musu wa'azi. Kuma ya faɗa masa ra'ayin sa kwalo-kwalo. Ko inni tarabtu millata qaumi la yu'minuna billahi. Ya ce musu, ya gaya musu komai da tukun, sannan sai ya zo ya musu fassara. To yanzu an taru Fir'auna, mutanensa sun taru. Musa alayhi salatu wassalam daga zuwa bai ce to ku a fara ba, sai ya tsaya ya samu wannan damar ya musu wa'azi dan ya isar da sakonsa. Qala lahum Musa, annabi Musa alayhi salatu wassalam sai ya ce musu wailakum miskin da ku. Ma'ana ina tausaya muku kai canku. La tabtaru Allahi kaziban, kada ku kirkira ƙarya ku jingina wa Allah. Da kuka ce abin da nazo da shi din na sihiri ne, wallahi ba sihiri bane, abin da Allah ya aiko ni da shi ne. In kuka ce sihiri ne, to yanzu kun kirkira ƙarya kun jingina ta ga Allah barkati take. Don haka kada ku kuskura ku yi. Yayi musu wa'azi. Ce in kuma kuka nace sai kun yi, fa yusitakum, to Allah madaukakin sarki ay yasta'silukum, zai tumbuke ku tun daga tushen ku ya yarbar da ku. Zai tumbuke ku da me? Zai tumbuke ku bi azabi, da azaba, zai ka azaba ta zo ta damara ku. Don haka kar ku yadda kaza yayi ta wa'azi, sannan sai ya ce musu wa qad qaba man iftara, duk wanda ya kirkira ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah madaukakin sarki. Qaba ya tabe. Menene ma'anar tabewa? Ga hanya ana tafiya, sai wani ya tabe, me yayi? Ya bar hanya. Idan ya bar hanya zai kai ga abin nan. Da talibin talib me yace? Kullu man aqda tariqa dalla, duk wanda ya kurce hanya to zai bata. Ga hanya, sai ka danyi haka ko ka danyi haka, yaminan ko shimalan, wala in dai ka dan bar hanyar nan to shikenan zaka tafi. Dalla zai bata. Wala yanalul maqsuda, ba zai cimma buri ba. Kalla aw jalla, ko burin dan kadan ne ko burin wato gidan mai girma ne. To saboda sai ya ce musu wa qad khaba man iftara, duk wanda ya kirkira ƙarya ya jingina ta da Allah madaukakin sarki, hakika wannan mutumin ya tabe. Don haka kar ku yi haka. Musa alayhi salatu wasallam yayi wa'azi tsakaninsa da Allah wato kina a mutane. To muje.
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.
Wannan aya da alarma ya karanta mana yanzu dalili ne tabbatacce cewa wannan wa'azin da Musa alaihi salatu wasallam yayi impact a kansu, yayi tasiri. Kad athara alaihim, yayi tasiri. Don maimakon su kai da Allah mu ci gaba kawai, a sai suka kuma suna shawara. Fatanazu amra bainahum, sai suka janye gefe ake bacci, suna wato kidan tattaunawa, suna dan jayayya. In a ce ne za shi ne jayayya ko a tsakanin su akan wani lamari. Wasu suka ce kai abin da yaron ne ya faɗa fa ni na ganin kamar haka ne. Wasu ka dala rubu da shi ya haye na ne kaza, ku duba kaza fa. Wani ma ce ni ma dai ka ina ganin haka. Wani ce a kai dala ka kubata mana lokaci, kar ku jawo mana rabuwar kai kaza. Wani ce to yanzu da kuka ya ce kaza din nan ai da ma abinda fadan haka din haka ne wani ce a akai haka suka yi tanazu'i a tsakanin su suka yi ta jayayya a tsakanin su kafin aka shawo kan mutane aka danne su amma dai zuciyar su duk wanda ya saka shiga shakku to zuciyar sa duk abinda zai yi ko da zai yi ba zai fi yi fi sabilillahi ba saboda ai an masa ta mara lafiya ko kunu za a maka koto yace duka biyu ko ko okay ba shi ba dan kama ne ka sorry dan kama ne aka ce ka ci abincin mu tafi gona ce kun rawa mu hankali biyu to cin abincin zan yi ko zuwa gona to alba ba sa hankali biyu to da ku duk wanda ya tafi ma a cikin su wanda yake ganin Musa alayhi salatu wasallam kai gaskiya cikin maganarsa to shi hankalin sa biyu ne illa iyaka wanda suke nan akan ra'ayin Fir'auna su ne wanda za su tafi da ɗan ƙarfin gwiwa da haka tanazu'u amrahum bainahum sun yi jayayya a kan lamarinsu a tsakaninsu wa asarru najwa kuma suka ɓoye mitin ɗin da suka yi a ɓoye suka yi saboda kar a ga gajiyawarsu aka koma can ciki aka ji aka shiga cikin wani falo aka zo aka zauna aka tattauna to ya za a yi kaza da sauransu aka danni masu cewa suna ga kamar Musa yana da kishin ɗin gaskiya a cikin lamarinsa to mu je a lamarin
qalu inna hazani la sahirani yuridani an yukhrijakuma min ardikum bisir an yukhrijakum min ardikum bisirihima wa yadhhaba bi tariqatikum almusli
to yanzu abinda suka tattauna a gurin ka Allah madaukakin sarki ai yana ji ko to gashi ya kawo mana mitin din da suka yi sun yi zamanin sun boye shi ko to gashi yanzu a damban ma musu abinda suka tattauna kalu sai suka ce inna hazani lalle wa'annan mutane guda biyu ba da wake nan Musa da Haruna la sahirani wallahi masu sihiri ne guda biyu masihirta ne guda biyu yuridani an yi kurja ku nufin su shine su fitar da ku daga gare ku daga garin ku min ardikum daga kasar ku suke so su fitar da ku yanzu wancan magana da Fir'auna ya faɗa ta cewa zaka ta kurjina min ardina bi sihirka ya Musa din nan yayi tasiri a kwakwalwar wa'insu don haka sai suke so su danne mutanen nan su nuna musu cewa da Annabi Musa da Haruna sun zo ne su fitar da su a kasar su kaga kuma balarabe kace zaka fitar da shi a Misra ayin ba Misra kace zaka fitar da shi a Misra hakika ba za ku daidaita kai da shi ba za ku daidaita shi sannan sai aka nuna cewa abinda za su yi amfani da shi wajen fitar da ku ba gaskiya bane bi sihiri ma da sihirin su za su muku sannan abinda yake da tabbatar mana cewa harkar ta siyasa ce ta mulki ne sai suka ce wa yazhaba bi dariqatikum almusla sannan sai su kwashe matsayin masu girma sunan da Musa ya zama shine Fir'auna Haruna ya zama shine Hamana sannan yan bani Isra'ila kibdawa su zo su danne kibdawa ko ga sun danne ku ya sababi dariqatul muslima su ɗebe matsayin ku wanda yake manya wato kinan sai ku tafi su tafi da shi to haka suke so su yi dan haka yanzu an tara duk mutane an daɗa gaya musu wannan abun dan a ƙara harzuka su ƙara ƙarfin gwiwa wajen yakar Musa alayhi salatu wasallam da da'awar da Musa alayhi salatu wasallam yake tafi da ita wannan aya tana daga cikin ayoyin da al-mustashrikun suke sukan alqur'ani da ita domin inda yace inna hazani la sahirani ta zo da riwaya da kira'u'i kala wasu suka karanta in hazani la sahirani ko da haka idan inne in hazani la sahirani in ta zama harfin sharadi haka ne don haka yanzu in din nan da ta zo a harfin sharadi to ba in ba ce ma ce mazariya ta zo take gurin amma ta zo da siffar in mun san cewa harufan alqur'ani wani yana zaunawa a kanmu a madadin wani musamman wato kenan adawatul rabbi da Allah madaukakin sarki ya ce faiki huma tabalakum mathana afasu wa fanki huma da balakum min an-nisa'i mathana wa thalatha wa ruba haka ne to wawo din nan sai malamai suka ce aure ake nufi fanki huma da balakum min an-nisa'i mathana aw thulatha aw ruba haka ne ko aure abin da ya muku dadi maza na mata ko dai ku aure bibbiyu ko waje ji aure bibbiyu ko kuma ku aure uku uku ko waje ji aure uku uku ko kuma ku aure har hudu hudu dan ba ku dama haka ne yanzu kole aw wa din nan aw take ne domin in ka fassara ta da wa fassara da ta kai ka guri wani guri daban ba zai bada ma'anar da alqur'ani yake tabbatarwa ba to kamar nan haka yanzu in din nan a madadin ma take saboda kalu sai suka ce in hazani la sahirana ai ma hazani wa'annan mutane guda ba komai bane to la sahirana kuma sai aka ce ita lamun din ita kuma tana sai a matsayin illa ne ma hazani illa sahirani wa'annan mutane guda biyu ba kai bane face masu sihiri ne guda biyu mun fahimci wannan to kaga in ya tafi akan wannan babu wato kenan matsala illa iyaka wato kenan cewa adawatul rabtil qur'aniyya tanubu ba'daha an ba'di adawatul rabtina alqur'ani sashin su suna zama a madadin sashi wannan kuma akwai gurare da yawa a cikin alqur'ani lamarin ne wanda ke babu wani a kansa hatta project din da nayi a PhD ina akan adawatul rabti kuma su adawatul rabti inda suke canja wato kenan matsayi wannan ya dauki matsayin wannan a guri kaza wannan ya dauki matsayin wannan a guri kaza akan wannan adawatul rabti fil qur'anil karim abinda nayi project din akan su kenan to saboda haka wannan kenan to idan muka dauki wannan ya be riwaya ko qira'a ne da alar mai karanta mana inna hazani la sahirani lalle wa'annan mutane guda ba sihiri ne a ka'idar nahwu inna ko tana daga cikin nawasik ko tana daga cikin nawasik dan haka tadkhulu ala al-mubtada wal khabar ko wato subul awwal wa yusamma ismuha wa tarfa usali wa yusamma khabaruha kenan yanzu idan inna tazo ta akan mubtada za ta yi bayar da shi nasba shi yasa zaka ce inna allah ba zaka ce inna allah ba ko inna allah sai kace kuma gafurun ba zaka ce gafuran ba da kana ce tazo sai kace kana allah ne ko ba zaka ce kana allah ba tunda ka ce kana allah sai kace kuma gafuran ce ko ba zaka ce gafurun ba to yanzu idan haka ne sai aka ce inna hazani hazani ba tasniya bane tasniya kuma aka ce tarfa'u bil alifi wa tusabu wa tujarru bil ya'i kenan yanzu ya kamata ce inna hazaini amma sai aka ce inna hazani ta kana gani mutum ya zo lokacin da Dr. Zakir Rai ya zo yake tattauna da kirusoci da yahudawa da abin nan yawa da Dr. William Campbell wani ya zo shi yake cewa akwai kurakurai wajen guda 12 a cikin alqur'ani aqta'un nahawiyya sai ya ce masa kawo su wallahi tallahi sai daga bana ya fadi gashi dai a talabijin nake kallo amma na rada da girman Allah sai daga bana ya fadi tsoron da nake yi dakta ba lalle ne ya kare wannan mutum da ba fil din sa ne wannan ba ana wuta nan a kwakwalwata saboda ka sai gaba na fadi gashi kuma ya zo kuma duniya gaba ita ra kallo kurakure a cikin alqur'ani kuma kurakure na nahwu daga farko sai fara kawo wannan eh dokta yayi dariya sai ce wannan abin da ka dauko na farko tukunna a cikin littafi kaza ka je osu na malam wani kaza 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 da ya rubuta sai haka to wannan matsala an riga an tattauna ta already an riga an huje ta tsofan yayi ne sai na ji guyata ta yi karfi sai kawo dalilai ce shi kansa na hawan ma da kake magana ai ai kirkire shi ne dan alqur'ani ba qur'ani aka kirkira dan nahwu ba don haka nahwu ne yake bin alqur'ani ba qur'ani yake bin nahwu ba saboda ka qawaidun nahwiyya kullaha inna ma wudi'at likidmatan lil qur'anil karim sanin naje karfi aka ba ni eh sai warware masa abin da to yadda ake warwarewa a nan mu namu a all level shi da cewa alqur'ani azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka akan harafi guda nawa harafi guda bakwai sabata ko kenan duka kabilun Larabawa suna da abinda ake kira lahajat, kamar mu Hausawa a ce da mu nan Gudurawa da Kanawa da Katsinawa da Sakkwatawa har da Zamfarawa. Hausa du muke yi, har Nijar in ka shiga, amma wasu guraren za ka samu dan shaban ba. Yanda muke faɗa ba haka suke faɗa ba, yanda suke faɗa ba haka muke faɗa ba. To shi Alkur'ani duk da cewa ya sauka da lahajan Quraysh, amma ya sauko duka lahajat din cikin sa. Daga cikin kabilan Larabawa akwai wanda su wato kenan in sun zo a nahawun su, in sun samu tasniya, sawa'un marfu'i ne ko majaruri ne ko mansubi ne, duka su da alifi suke masa. Bayan da ka'ida ta ce at-tasniya innama turfa'u bil alifi wa tunsabu wa tujarru bil ya'i, haka ne, to su dubil alifi suke yi, dubil alifi suke, ta haka ana kira su Banu Kinana. Ta haka lahajar Banu Kinana aka yi amfani da ita a nan wurin. Ta yadda za mu gane wannan da yake cewa menene, ɗaya daga cikin mawaƙin sai na cewa inna abaha wa aba abaha kada ga menene kada menene subhanallahi inna abaha wa aba abaha ko to kutuna min da Allah to jiba ba anan bane inna abaha wa aba abaha kad menene kad majda fil majdi gayata ha. To a wajen gayata ha din na fil majdi gayata ha, anan ne ya kamata ya zama gayata ha, bai zama bil kas bil 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 yayi, sai ya zama wato kenan ya fito da ya, haka ne. Ya wato to tun daga nan ma kenan, ya maimakon ya zama abiha ko sai zama inna abaha wa aba abaha ko yawwa. To can kuma yake cewa kada kat menene wata kalma ɗaya daidai ta kwanta ni wallahi sai yace kada azmani ko menene fil majd gayata ha. To kaga gayata ha din kamata ya zama gayata ha, saboda haka sai ya zama su Banu Kinana haka suke yin sa. Don haka Qur'ani sai ya dauko wannan sai ya amfani da lahajar Banu Kinana a nan, shi sa aka ce inna hazani ba a ce inna hazaini ba. To shi ne Qur'ani ya ce sai mutane suka ce lalle wa'annan guda biyun kenan da Musa da Haruna ko la sahira ne wallahi masu sihiri ne wato kenan guda biyu. Yuridan ne an yi kurjaku, manufarsu shi ne za su kore ku a cikin wannan kasar taku waye su haba bi da rikata kuma musla, su zama sun dauki mulki ya zama su ne wato kenan mulki yake hannu su, ko rufe Fir'auna su kori Hamana su kori manyan mutane su zama su ne masu mulki, saboda ai su dama mulki ya dame su. To yi an yi amfani da wannan a harzuka wato kenan Misrawa don su yake annabi Musa alayhi salatu wasalam. To muje
fa ajmi'u kaidakum summa tusaffa,
da haka suka ce musu fa ajmi'u
aflaha alyawma man ista'di,
ace fa ajmi'u kaidakum ko ai fa ajmi'u kaidakum. To yanzu yanda za a yi ajmi'u kaidakum duk ku taro makirci, yanzu har yanzu sun kara tabbata akan wato kenan makirci, ba su ce fa ajmi'u kuwakum ba, ku tattaro karfinku ba, suka ce ku tattaro dabaranku da hilanku da wayonku, sun matu sabban sannan ku zo sahu sahu, ku zo sahu sahu kenan an raba goron gayya a gayyato duk wani wanda ke wane kenan ganguli a wajen wato kenan sihiri, kawai dan annabi Musa shi shi kadai da annabi Haruna. Sun matu safan sannan ku zo sahu sahu, wa'annan su zo su yi abin mamaki su tafi, wa'annan su zo su yi abin mamaki, yau Musa sai ya san da ruwa ake shayi. Wa kad aflaha alyawma, hakika wanda zai ci nasara yau yayi farin ciki, minista Allah shine wanda ya saku daukaka. Yawwa yanzu wannan magana wa kad aflaha alyawma minista Allah din nan, ba ku gani akwai alamar shakka a cikin su? Da ya kamata ya ce mu ne za mu ci nasara, sai ce a wanda ya ci nasara yau ya rabauta, kamar ya da kawai ya da raba kenan ko, wanda ya ci nasara yau ya rabauta, da zai ce mu ne muka ci nasara mu ne kuma za mu rabauta. amma dai sai yazo ya ce wanda yayi nasara shine zai rabota wato kenan ayo sabani da Trump ya kene ko yake cewa shine the most powerful man da aka taba yi a duniya Trump don haka zamu ci nasara I am the most powerful man on earth tunda aka duniyan nan tunda na jip Trump ya fara wannan ya furta wannan makara na cewa Allah san America ta faji da izinin Allah ai ya riga ya shiga cikin wato kenan gonar Ubangiji ta haka yanzu kai abin da muke jira mu ga hukunci na Ubangiji Allah madaukakin sarki Allah ya rusa shi ya rusa rundunonin sa yawa tun waje mal lokacin rai to alhamdulillah kawo da ka ta nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfana da shi Allah ba mu ka amfana insha Allah ba mu radarsa abinda muka kuskure Ubangiji Allah madaukakin sarki muna roƙon sa ya gane da mu kuskure ba mu yi kan gyara kuma ya gafarta mana inna abaha wa aba abaha kad balaga fil majd gayata shine wani kare sai da ba ta mu ba ne ba aka ne al mar'u ya ajiz la ba halata ko inna abaha wa aba abaha kad balaga fil majd gayata to buje